Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Harajin naira 26,000 ya sa 'yan Adeleta da Sau sun fara shirin yin zanga-zanga a gobe Juma'a. Sai dai kuma kungiyoyinsu sun nemi sassauci daga mahukuntan Karota, har ma kuma sun barranta kansu daga waccan zanga-zanga, ko dai ga har yanzu ana samun kaulani a kanta. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin an fitar da haƙƙin matasan nan da jami'an kwastan suka buɗe wuta a zakirai. Sai dai a nasu ɓangaren hukumar kwastan ta ce har yanzu bata tabbatar da cewa jami'anta ne suka aikata waccan ta'asa ba. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta halasta takobin yin duk mai yiwuwa wajen ganin an gano yaran nan da ɓarayin inyamurai suka sace daga nan Kano suka kai su can yankinsu. Suna sauya musu suna da addinai, kowa da baiwar da Ubangiji ya yi masa. Ku biyo mu danjin wani matashi wanda shi tusarsa ita ce jarinsa, domin da zarar ya saki tusar za a ga duk sauran da ke kusa da shi ya rasu. Da haka duk wanda ya makotace shi babu shi babu malaria. Wata budurwa ta gamu da sharrin kunama wacce ta shigar mata har cikin kamfanta a cikin jirgi ta kuma sakan mata harbi. Za mu kawo muku sakonnin ra'ayoyinku guda bayan guda, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Ku dakace mu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Kamar yadda aka sani dai, hukumar Karota ta kudura aniyar tsabtace harkar baburan Adeleta Sau, wadanda aka ce yawansu ya wuce munshirin, har ta kai da inda ka leka a fadin Kano babu abin da zaka gani sai launin rawayar Adeleta Sau, wanda yake kala ɗaya da rigunan 'yan Karota. Baya ga wasu 'yan matsaloli da su ma ake zargin direbobin baburan na aikatawa, ko da yake dai ba du aka tara aka zama ɗaya ba. Amma dai hukumar ta Karota ta ce bakin alƙalami ya riga ya bushe, dole sai an rage yawansu tare da sanya musu takunkumin shiga taitayi, domin dai su dawo kan saiti. Hukumar ta Karota ta fitar da wani haraji na naira 26,000, wanda ta ce nan da ƙarshen Disamban nan da muke ciki, wajibi ne kowane direban Adeleta ya tattara wannan kuɗi a kyauro ya miƙa hukumar ta Karota. Idan ko ba haka ba, babu shi babu hawa titi balle ya ɗauki fasinja. To amma ƙungiyar masu bayar da hayar baburan Adeleta Sau da wasu ƙungiyoyin Adeletan sun ranka ya ofishin shugaban hukumar ta Karota, Honorable Baffa Babbaɗan a Gunji, domin neman sassauci a kan wannan haraji. Har ma suka shaida masa cewar sun ajiye maganar zanga-zangar da suke shirin yi a gobe, kuma ga alama sun samu sassaucin daga hukumar ta Karota, domin an mayar da waccan doka ta 26,000 ta zama a biya kashi-kashi, kamar yadda manajan daraktan hukumar ta Karota ya bayyana.
Kamar yadda kuka zo muka tattauna tare da ku, kuma na ce bana son na yi kwan gaba na yi kwan baya a mataki na yanzu, wanda gwamna baya gari da zan je in zauna da shi in gaya masa ga abin da aka yi. Amma ni a matsayina domin wakilinsa ne, ni idan na yi hukunci kusan hukuncin gwamnati ne, sai dai za a iya samun ribasal na hukuncin da zan yi idan bai yi daidai ba. Domin mun yi da mai girma gwamna da Board of Internal Revenue cewa za a biya kuɗaɗen nan gaba ɗaya, kuma muka zauna da ku kuka yadda a rage zuwa daga 36,000 da kuma 28,000 na taraka 44,000 kenan, ya dawo 26,000. Kuka yadda an yi adalci haka kuma za ku biya. Yanzu kuma kuka yi tsallan baɗake kuka ce gashi dai mutane sun yi kuka, an yi waye an yi kaza, to shikenan na yadda mu ɗauki wannan matsayar cewa a biya kuɗin taraka 8,000, sannan daga Litinin za mu ɗauki sati 2 kenan, kamar yadda muka ce zuwa ƙarshen Disambar dai kenan ko.
To amma sakataren kungiyar masu bayar da hayar Adeleta na jihar Kano, Hayatu Bakwalamido, ya ce ba da yawunsu za a tafi yajin aiki ba, kuma su sun gamsu da tsarin sassaucin da Karota ta yi musu.
Mu da yawun masu kamfanoni wannan nake magana, masu ba da Adeleta Sau, dukkanin wanda ya zauna a gida gobe fito bai kaddara cewa balas yana kansa. In rana ta yi lokacin kawo balas ya kawo balas, kar ya amfani da dama da hiya sai na al'umma da suke faɗa cewa gobe a zauna a gida kar a fito aiki. Tuku al'umma su sani, duk wanda ya zauna a gida ya sani balas ya kawo.
To ai dama ana yi da kai, ya fi a ce ba a yi da kai, wai liman ya zama sankira. To amma ga alama a iya cewa fa an samu kaulani, domin kuwa wani tsagin na wata kungiyar ta direbobin Adeleta Sau mai suna OTAC sun ce suna nan akan bakansu na tafiya yajin aiki a gobe Juma'a, domin nuna fushinsu akan wannan kuɗi da aka kakaba musu na naira 26,000. Har ma sakataren kungiyar a nan Kano Sadiq Salisu Gabari yake cewa babu fashi, wajibi ne su daka yaji su tafi.
Mun zauna da mai membobi mun yi magana akan mu nuna alhinin mu saboda mun san sakon mu zai isa duk inda muke bukata domin a duba. Dan haka mun ware wannan rana ranar Juma'a mai albarka, kowa ya zauna a gida yayi addu'a, Allah ya dube mu, gwamnati ta dube mu, ta sassauta mana wannan kudi a rage. Dan haka duk wani dan adaya sau a jihar Kano wanda muke sanarwa ya zauna a gida ya faka mashin dinsa domin ya roki Allah, Allah ya kawo mana sassauci a wannan al'amari.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuwa sai batun nan na yaran Kano da aka sace su aka kai su Kudu, aka sauya musu suna da addini, ake kuma bautar da su. Gwamnatin jihar Kano ce dai ta kafa kwakwaran kwamiti na wasu zababbun mutane domin kokarin duba irin matakan da za a dauka da shawarar da za a bayar gwamnati kan yadda za a samu sauran da suka bace. Yau ne ma wannan kwamiti ya kai ziyarar ban girma ga kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Habu Sani domin fara fuskantar juna da kuma yi wa rundunar yan sanda godiya bisa kokarinta na kwato waɗannan yara da kuma ci gaba da binciken gano ragowar. Shugaban wannan kwamitin Justice Wada Umar Rana mai ritaya ya ce suna ci gaba da kokarin yadda za a raba yara da barawo, har ma da kokarin su na shawartar gwamnati kan yadda za a gano sauran yaran waɗanda ya ce yawan su ya mazarta yadda ake faɗa.
A yanzu kusan 147 yau na 147 da kuma ɗauka. So na tabbata winding up tomorrow public city. Sai ba zan daga maka exactly ba, amma dai probably ma is under that statement ma ci 70 ɗin. They can be more.
Sun fi haka.
Da yake mai da jawabi kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Habu Sani ya ce rundunar yan sanda a zamanin sa ta fitar da dabarun yaki da ta'addanci da satar mutane, kuma suna nan suna ci gaba da amfani da fasahar zamani wajen tatsar ƙarin bayanai daga mutanen da aka kama da hannu cikin satar waɗannan yara.
Ke shawarwari na tabbatar mun cewa ya kamata gwamnati ta dauki matakai na tabbatar cewa waɗannan yaran an sa su a hanyoyi wanda su dawo kamar yadda aka sani bisa al'adunmu, bisa addinanmu, bisa kuma hanyoyin da zai inganta rayuwarsu, saboda kasance sun ba samu kyakkyawan tarbiyya na iyayensu ba lokacin da aka dauke su kai wannan wurin, dole za a samu gibi ga ainihin rayuwarsu gabaki daya. Kuma ni a matsaya na commissioner zan kokarin bada haɗin kai saboda a cimma nasarar wannan binciken da suke, kuma mu tabbatar da cewa mun ci gaba da bincike saboda mu gano wasu waɗanda muke tuhumar cewa su ma sace su aka yi.
CP Habu Sani kenan kwamishinan yan sandan jihar Kano wanda aka fi sani da Kalamu Wahid. Ita kuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Kano ta ce tana mamakin tsantsan rashin imani da dakarun hukumar kwastan suka nuna kan wasu matasa da ke kan hanyar su ta shigowa Kano bayan da suka shigo garin Zakirai. Babban jami'in hukumar Malam Shehu Abdullahi Kiru ya ce a hirarsa da waɗanda aka harba sun shaida masa cewar bayan da jami'an suka harbe su sun yi ƙoƙarin kai su asibiti, amma suna hanyar su ta tafiya asibitin ne sai suka janye suka tafi suka rabu da su. Dan haka ya ce hukumar za ta ci gaba da bibiyar wannan maganar har sai an kai abin da ya ture buzu naɗi.
Na kuma tambaye su to bayan wannan a sun biyo su daga baya ko kuma sun yi korafi ga hukumar custom? Sai suka ce a su dai suna ta ƙoƙarin sama wannan wa Allah lafiya ne tukuna. To daga bangaren mu na hukuma tabbas mun ji ta bakin su, kuma zamu ji su kuma hukumar custom me za su ce game da wannan al'amari. Fatan mu dai ya kasance an yi wa kowa adalci.
To amma na sa bangaren kakakin hukumar custom da ke nan Kano Malam Isa Dan Baba ya ce su fa har yanzu ba su gano inda jami'an su suka harbi kowa ba, ga ma hirar da muka yi da shi.
Eh magana ida bi da wanda abin ya faru wannan magana su ce wanda aka wanda su suka fadi, kuma ba za mu iya kareta ba tunda dole su ga wanda ya aikata musu, amma magana a ce wai custom ne shine abin da su kansu ba su da tabbaci akan shi. Har da ake cikin mun gudanar da binciken mu, kuma bakin abin da za mu iya yi kenan da ma na bincike.
To Allah ya kyauta. Matsalar satan mutane na ci gaba da zama wata babbar barazana da ta ƙicin yiwa tsakanin al'ummar kasar nan. A baya dai masu hannu da shuni ake kamawa a nemi kuɗin fansa, amma yanzu abin ya zama kowa gairahun ma akan kama su a tilastawa ƴan uwansu biyan fansa daidai ruwa daidai kurji. Wani bawan Allah ya share ƙyar bayan da wasu Fulani suka kama shi tare da wasu mutane a dajin Falwaya da ke birnin Gwari, aka shigar da su daji, ƙarshe aka yi musu kuɗin goro, aka kira ƴan uwansu kowa ya zo da kuɗi ya karɓe su. Ga kaɗan daga cikin tattaunawar da wakilinmu Yusuf Ala Abdullahi ya fara yi da shi.
Ana cewa da ni Salisu na kai da kai ɗan bata Gwarauja kafin sake ni abin da suka karɓa 550,000 suka karɓa kwana na 28. Akwai wanda ya taka ya gudu, to shi ne mun kuma da suka zo suka ce ya aka yi muka bashi ya gudu, kuma muna magyangyaɗe sannan ruwa ya jika ya dake mu ba gida filin Allah ta'ala, anan za a ɗaure ku duk abin da za ku yi anan za ku yi. abincin da ake ba mu lauma uku ne ba ma kohi a ba magana sallah sai dai ka kurkure baki da safe to shikenan sai kuma gobe ba wani magana wanke ido ba sa yin sallah ba mai sallah a cikin su wannan dan uwan namu da suka ce muna sane gudu aka same mu aka dinga duka da itace kamar hinkafa in akai muku aka samu mutum uku aka jawo su aka kwantar da su suka tutube riguna aka dinga ragargaza mutum takwas ya sa kanka su dinga ragargaza ku kuku uku dan suka gama dukan ku tsumungoyin suka kakkare sai ku tahi ku hutun minti 6 zuwa 7 kafin a je a saro wani sai an muku turmi biyu na duka
to a kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan hira amma kafin nan za mu dan tsahirta mu sharuwa mu kuma leka teburin Aminu Bello Bahaushe ya ce wai kowa da irin baiwar da Allah ya masa haka ne amma shi wani bawan Allah baiwar ta sa a bar mamaki ce wace kuma na san za a dade ana muhawara akan irin baiwar da Ubangiji ya masa amma dai ba ni na kirkire labarinsa ba domin shahararriyar jaridar nan ta The Sun ta kasar Ingila ta wallafa shi a cikin ta nema muka zakulu wato labari ne na wani mutum dan kasar Uganda wanda idan ya saki tusa to duk wani sauro da yake ilahirin inda yake da zarar ya ji hamamin tusar shi kam kwanan sa ya kare jaridar ta rawaito cewar yanzu haka ma wani kamfanin yin maganin sauro sun fara tunanin daukar sa aiki saboda tasirin da sinadarin da ke cikin tusar sa ke da shi akan yi wa sauro kisan kare dangi ko da yake jaridar ta ce bata tabbatar da batun wannan kamfani na maganin sauro da zai dauki kwangilar wannan matashi ba amma dai wannan matashi sunansa Joruwa Mirama dan asalin birnin Kampala kasar ta Uganda ya cika bakin cewar duk mutumin da yake makotaka da shi babu zazzabin cizon sauro domin yawan sakin tusar sa kamar bodari ya sa ilahirin sauran dake unguwar su yayi kaura wani wanzami dake makotaka da wannan matashi ya bayar da shaidar cewa duk garin su kowa ya san shi a matsayin mai tusar kashe sauro har ma yake cewar duk sanda Joy ya bayyana a wuri to karshen sauro da yake a gurin yazo kenan yace kowa yana girmama shi bisa wannan baiwa da Allah ya masa A nasa bangaren jo bodarin kashe sauro ya ce shi kam yana godiya bisa wannan zabi da Allah ya masa ya bashi wannan baiwa amma fa yana cin abinci irin na sauran mutane ne kuma babu sauran da ya isa ya hau jikin sa kai ba ma sauro ba inji jo ko kuda da sauran kwari idan suka tinkaro inda doyin tusar sa yake sa kauci ko kuma idan sun isa tunkuyi barji to Allah ya kiyaye daga Amurka kuma wani jirgi ne ya taso kuma akan hanyar sa ne wata budurwa ta kwalla kara a cikin jirgin daga bisani ne aka kawo mata agaji bayan da aka gano cewar kunama ce ta shige mata can cikin jikinta wakilin mu Yusuf Ali Abdalla yana da cikakken bayani
wannan passenger jirgi wacce ba a bayyana sunanta ba wacce kuma ta hau jirgin daga garin San Francisco zuwa garin Atlanta ta fara tsala ihu a cikin jirgin ne bayan da shiga take da wuya ta shiga ban daki domin soke turoso amma bayan da ta fito daga ban dakin ne ashe a can ta kwaso alƙaƙai inda ake zargin kunama ta shiga jikinta bayan da ta zo ta zauna ne shi wannan kunama ta fara aikin ta wato dai na harbin ta babu kakkautawa lamarin da ya sanya wannan mata ta tashi ta ringa ihu dan da nan jami'an jirgi suka kama ta dauki tare da sauran al'umma aka kuma dauke ta tare da kai ta wani dakin bada magani inda ta samu kulawa kafin a sauka daga jirgi aka kai ta wani asibiti a can Atlanta
to daga garin dan batta kuma labari ya ishe mu wanda shi kuma muka dauko shi daga shafin BBC inda wata amarya ta fada rijiya ana tsaka da rugunsumin bikinta a yau Alhamis ne ranar dauran auren matashiyar wannan matashiya yar shekara 16 ta fada rijiya kwana daya kafin ranar dauran auren ta a garin Gajaja na garamar hukumar dan batta dake jihar Kano Matashiyar mai suna Fadima ta gamu da ajalinta ne yayin da suka je gidan mawankiya tare da kawayenta inda anan ne ta subuce ta fada rijiya bisa rashin sani kanin angon marigayiyar ya shaidawa BBC cewa suna tsaye a gidan mawankiyar sai kawai ta zame ta afka cikin rijiya mahaifin Fadima Alhaji Abubakar ya shaidawa BBC cewa yau Alhamis ce aka shirya daura mata aure da angonta amma sai kaddara ta riga ta riga fata kuma ya ce auren soyayya ne tana so shi ma mijin yana so yanzu haka ma yan biki ne dan kam auren zaman makoki inji Alhaji Abubakar ya kuma kara cewa yanzu suna kokarin shawo kan Hajiya Lami wanda ita ce mawankiyar da abin ya faru a gidanta sannan kuma kanwace ga mahaifiyar amarya domin kuwa ko abinci ma ta kasa ci to Allah ya kyauta ita kuwa kotun majistri mai lamba 58 karkashin mai shari'a Zubairu Inuwa ta aike da wani matashi gidan gyaran hali matashin mai suna Felix Aba yan sanda ne suka gurfanar da shi bisa tuhumarsa da kisan kai kunshin tuhumar ya bayyana cewar tun a ranar 6 ga watan 4 na shekarar 2017 Felix ya gayyaci wani mai koyar da tukin mota mai suna Sani Abbas dan ya koya masa mota amma daga karshe sai ya halaka shi ya kuma gudu da motar tasa ya sayar da ita naira miliyan 1,700. A karshe ya mika kansa charge office ya kuma ikirari a gaban yan sanda cewar shi ne ya halaka Sani. Kotun ta sanya rana 10 ga watan 1 na shekara mai kamawa don jiran shawarwarin lauyoyin gwamnati. Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da mahaifiyar Sani wacce ta ce duk lokacin da aka sheshi ba ta da kwanciyar hankali. Shi ma Felix ya bayyana cewar ya mika kansa charge office ne sakamakon rashin nutsuwar da ya shiga tun lokacin da yake san kai. Allah ya kiyaye mu da daka ta zuciya wacce ke kai mutun ta baro shi. Anan kuma shugaban majalisar dattijan kasar nan Sanata Ahmad Lawal ya zabo tare da nada Bashir Hayat Jantile a matsayin babban mai taimaka masa na musamman akan harkokin majalisa. Bashir Hayat Jantile haifaffen nan jihar Kano ne a Yakasai, kuma an haife shi shekaru 54 da suka gabata. Ya ma taba rike daraktan yada labarai na tsohuwar jam'iyyar AMPP tun daga shekarar 2007 zuwa 2011. Matsayin karatunsa da yana da babban digiri ne, wato digirgir, digiri na bi masters kenan a political communication wanda ya samu a jami'ar City University da ke can birnin London. Kuma memba ne na IPSA da IPRA, kuma associate memba ne na NIPR. Allah ya rika ya karo tarbi ya kuma sa a gama da aikin lafiya. To ga mun sallama ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah da ta shigo tana kuka dauke da takarda ta ce mijinta ne game da lalurar ciwon koda. Gashi ba shi da ƴan uwan da za su kula da shi, kuma ƴaƴansu dukkanin su kanana ne. Wannan baiwar Allah wacce ke kuka ta ce yanzu haka wannan mijina ta Aminu Kabir an ce koda ta ci karfinsa. Mahukunta a asibitin Nasarawa aka ce an yi la'akari da halin babu da take ciki, an ce ta biya naira 30,000 domin ci gaba da yi masa wankin koda. Ta ce ba ta da hali, dan haka ne take roƙon bayin Allah a taimake ta a ceto rayuwar wannan mijina ta, wanda ta ce Allah ne gatanta shine gatanta. Sai kuma takardar neman taimako ta Alhassan Garba, wanda shi kuma lalurar ta sa idanu ce, kuma ana neman naira 34,000 domin yi masa aiki, kudin da yace ba shi da su, ba shi da dalilin su. Dan haka yake roƙon bayin Allah a taimaka a ceto rayuwarsa. Da fatan bayin Allah za ku taimaka. Diga-diga kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe. A madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdu Bakanuma da kuma Awwal Hassan Muhammad, Abdurrahman Hamisu na Madina ne sarrafa na'ura don sada da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin goshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.